وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 13 ga watan Zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 11 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 15 a cikin littafin Al-Aqidatu Bahawiyya na babban malami al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Bahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya gabata darasinmu na baya kenan mun tsaya ƙarshen lamba ta 37 inda malam ke cewa wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu sit kasairil mubtada'at yau zamu tashi insha Allah ta'ala kan lamba ta 38 fadin malam da yake cewa wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa urija bi shakhsihi fil yaqzati ila as-sama'i thumma ila haythu sha'a Allah min al-ula wa akramahu Allah bima sha'a wa awha ilayhi ma awha ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a fa sallallahu alayhi wa sallama fil akhirati wal ula malan yake cewa wal mi'raju haqqun kuma haqiqa mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wannan gaskiya ne wannan da gaske ne an yi mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama malamai suna cewa lafazin al-mi'raj ya zo ne ala wazni mif'al daga kalman al-uruj al-uruj shine hauhawa kenan shine al-uruj to an ce al-mi'raj ya zo ne ala wazni mif'al shine wato ai al-ala allati yu'raju biha abinda za a yi amfani da shi domin a haura zuwa sama misali kamar yadda al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ya faɗi yace wa huwa bi manzilati sullam yana daidai da kamar misali lada kwaranga da za a yi amfani da shi domin a haura zuwa sama sai ya ce amma lakin la yu'lamu kaifa huwa sai dai ba wanda ya san yaya wannan mi'raj din yake wanda aka yi amfani da shi aka haura zuwa ga manzon Allah aka haura da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa hukmuhu ka hukmi ghairihi min al-mughayyabat hukuncin sa da imani da shi kuma kamar hukuncin sauran abubuwan gaibu ne wanda Allah ya boye mana bai bayyana mana su ba kaga abin da yake kan mu shine sallamawa da mika wuya da kuma imani da shi nu'minu bihi wala nashtaghilu bi kayfiyatihi zamu yi imani da shi ne amma ba za mu shagaltu da dolen dole sai mun binciki mun gano yaya kaifiyar sa take ba ko kuma yaya kamannin sa yake. To wannan shine malamai suka ce shine ma'anan al-mi'raj. To mi'raji da aka yi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka haura da shi zuwa sama, malam yace wannan gaskiya ne. Sannan yace wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma hakika an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa urija bi shakhsihi fil yaqazati, sannan kuma an haura da shakhsiyarsa asalin jikinsa shi din a farke ba a bacci ba, ila sama'i zuwa sama, thumma ila haythu sha'a Allahu min al-ula, sannan kuma zuwa ga iya inda Allah ya so a sama, wa akramahu Allahu bima sha'a, Allah kuma ya karrama shi da iya abin da ya ga dama, wa auha ilayhi ma auha, Allah ya masa wahayin abin da ya wahayi zuwa gare shi, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, tunaninsa zuciyarsa bata karyata abin da ta gani ba. Fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula, Allah ya da tsintsira da aminci gare shi duniya da lahira. To Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda muka yi ta jin bayani, Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da ita Isra'i a cikin Al-Qur'ani mai girma. Wannan Isra'i a larabci ma'anan Isra'i shine as-safaru billayl, tafiyan dare. Idan mutum ya tafiya da daddare to sai a ce asra fulan, wani ya yi Isra'i, shine tafiyan dare kenan. To shine Allah madaukakin sarki ke cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allah yana cewa sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyan dare da bawansa. Kaga nan akwai balaga ta Al-Qur'ani. Idan aka ce subhanallazi asra bi abdihi ya isa, duk wanda yake jin larabci ya gane cewa tafiyan da daddare akai. Amma sai Allah ya kara da cewa laylan litawkidil ma'ana, dan a kara karfafa cewa tafiyar fa da daddare akai ta. Allah ya tafi da yayi tafiya da bawansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wakilcin mala'ika Jibrilu, ya zama shine sahibin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiyar, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisin Imam al-Bukhari, wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Allah ya sa mala'ika Jibrilu ya zo ya dauke shi min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, daga masallacin ɗakin Ka'aba wato cikin garin Makka zuwa masallacin Qudus, suna tafiya akan dabba da ake kiranta da al-Buraq, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ita wannan dabbar saboda saurinta inda ta sa idonta to nan kafanta yake sauka, inda ta sa idonta in ta tsaya daga titin nan idan za ta hangi can kan junction to kafanta za ta dire ne akan wancan, in ta daga kafa na gaba idan za ta hangi can gaba to iya inda idonta yake kaiwa to inda kafanta kuma zai sauka kenan. Kaga wannan dabba ce da babu ita a duniya. Abinda yake wajibi a kan dukkanin musulmi shine sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, domin shine as-sadiqul masduq, shine mai gaskiya kuma abun gaskatawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka isa zuwa wato ainihin a Masjidul Aqsa, masallacin Qudus, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure wannan buraq din a inda annabawa turken da annabawa ke daure dabbobinsu idan sun je wannan masallacin. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tara masa dukkan annabawa ya shige gaba ya musulmancin sallah, shi yasa ake kiran shi da Imamul Mursalin, limamin manzanni kenan, jagoran manzanni sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To bayan nan yanzu an yi Isra'i da shi, to sai Mi'raji. A wannan daren aka tafi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa sama, saman duniyar nan baki daya. Mala'ika Jibrilu yana tare da shi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka isa zuwa sama ta daya, annai mala'ika Jibrilu ya nemi a bude. Aka ce wane ne? Yace Jibrilu ne. aka ce kai da wane ne yace ni da annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce wa qad ursila ilaihi an aika zuwa gare shi ne ma'ana malamai suka ce yana daukan ma'ana biyu ko suna cewa wa qad ursila ilaihi a yanzu muhammad annabi muhammad shi ma har an aiko shi ya zo man ya zama manzo irin mamakin saurin wucewar lokaci har an aiko shi shi ma har ya zama manzo bi ma'ana kiyama ta kusa tashi kenan ko kuma wa qad ursila ilaihi an gayyato shi yazo ne eh sai ce eh sai aka bude a sama ta farko sai ga annabi adam alaihi salatu wassalam malaika jibril yace da shi ga babanka annabi adam je ka yi mishi sallama kuma ka gaishe shi yaje yi mishi sallama yace marhaban bil ibn salih wan nabiy salih madalla da ɗa na gari kuma annabi na gari yayi mishi addu'a ya wuce bayan an wuce zuwa sama ta biyu malaika jibril ya kwankwasa aka masa irin tambayin da aka yi a sama ta farko ya bada irin amsan da ya bayar ya bude sai gashi ya ga annabi ya haya da kuma wato annabi isa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana cewa su din ƴaƴan mata ne eh ƴaƴan ya da kanwa ne dama shi annabi isa ai bai da uba mahaifiya yake da ita saboda haka su din ƴaƴan ya da kanwa ne sannan bayan nan ya wuce zuwa sama ta uku a sama ta uku ya gamu da annabi yusuf a sama ta hudu ya gamu da annabi idris alaihi salatu wassalam a sama ta biyar ya gamu da annabi harun dan uwan annabi musa sannan a sama ta shida ya gamu da annabi musa alaihi salam a sama ta bakwai ya gamu da annabi ibrahima alaihi salatu wassalam to bayan nan suka ƙara wucewa har san da aka iso zuwa sidratul muntaha magarin tikewa wanda duk wani halitta in ya zo to nan ne iya wajen tsayawansa shine sidratul muntaha kenan malaika jibril yace da shi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum dukkan mu mala'iku kowa yana da inda aka ce ga tsaya kar ya wuce kowani mala'ika an bashi iya inda zai wuce wani tun daga sama ta daya nan ne wajen tsayawansa wani sama ta biyu wani sama ta uku to shi mala'ika jibril shi ne shugaban mala'iku da aka shi yana isa sidratul muntaha to daga nan kuma babu wata halitta kuma wadda da ta ƙara wucewa sama to amma saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaba da kowa cin halittun Allah yana sama da kowa mala'ika jibril yace to ni ga wajen tsayawa nan amma kai ci gaba da wucewa ya ci gaba da wucewa sallallahu alaihi wasallam har san da iso zuwa wato baitul ma'mur baitul ma'mur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mala'iku 70,000 kullun suna shiga ciki idan sun shiga cikin sun yi ibada sun fito to ba za su saki komawa ba gobe kuma wasu ne za su shiga kullun eh kaga kenan wanda yi sallah ma taimakon kansa yayi dan inda yi ba wasu suna can suna ta yi Allah ka ba mu ikon bauta maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce zuwa fadar Allah mai girma da daukaka annabi ya matsa kusa da wato ubangijinsa thumma da nafata dalla fa kana qaba qausaini aw adina fa auha ila abdihi ma auha ya matsa kusa da ubangijinsa Allah madaukakin sarki masa wahayin abinda ya mishi wahayi aka wajabta masa salloli guda 50 aka ce kawo mu al'umman salloli guda 50 yana zuwa zai wuce ta wajen annabi Musa annabi Musa yace to me aka baka yace an bani salloli guda 50 yace to ka koma yace a rage saboda al'umman ka ba za ta iya ba dan an jarbe ni akan banu Isra'ila ya koma aka sake rage 10 ya dawo yace ka sake komawa al'umman ka ba za ta iya salloli 40 ba ka koma a rage ya koma aka sake rage 10 har sai da aka dinga rage 10 sai da tirawo sallah guda 10 yace ka koma a rage ya koma aka rage 5 ya dawo yace ka koma a rage ba za su iya 5 ba fa sai yace na roki ubangiji na rage ya rage ya rage yanzu gaskiya ina jin kunya saboda haka zan karba haka kuma zan sallama dan mi kauya haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo salloli guda 5 amma Allah ya ce ka fada mu al'umarka sallolin an rage adadin su amma ladan yana nan har yanzu saboda haka duk wanda ya salla guda 5 an ba shi ladan salloli guda 50 dama ka'idar Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yayi mai kyau daya to za a ninka masa ninki 10 saboda haka duk wanda yayi salla guda 5 to sai a ba shi lada na salloli guda 50 sannan kuma a daidai wannan gaban zamu fahimci wato shi tsarin karantarwa koda ka zo kafi mutun ilimi da daraja da wani falala na rayuwa rigaya a shekaru da jimawa a harkar da'awa wanda ya rigaye ka yana da fifiko a kanka koda kana gaba da shi a ilimi koda kana gaba da shi a karatu koda kana gaba da shi a matsayi da daraja dole akwai wasu experience da zaka dauka daga wajen sa ya cancanci girmamawa kaga ai a babin daraja da matsayi ai annabi Musa ba dai yake da annabi Muhammadu ba ko sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu yana gaba da shi nesa ba kusa ba amma kaga ai ya rigaye shi shiga harkan karantarwa ya rigaye shi shiga harkan annabta ya rigaye shi shiga harkan kira zuwa ga Allah duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gani a babi na kira zuwa ga Allah zai gani ne bayan annabi Musa ya gani shi yasa da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi sai ce Allah sarki Allah ya ji kan dan uwa na annabi Musa an cutar da shi sama da haka kuma ya haƙuri Allah da kansa wani lokacin zaka ga yana hada tsakanin kissar annabi Musa da kissar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin Alkur'ani domin ya nuna mana cewa akwai kusan alaka tsakamanceceniya tsakanin da'awar annabi Musa da kuma da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai alaka dan haka annabi Musa alaihi salatu wassalam shi an jarabe shi da banu Isra'ila kuma ya ga yadda ake yi duk irin cutar wanda aka yi ma annabi Musa an yi ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam makamancin irin sa an yi mishi makamancin irin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama Allah yake cewa ahlul kitabi sun ce ba za su yi imani da kai ba sai ka turo musu da ka saukar musu da wasiƙa daga sama daga Allah Allah ya turo wasiƙa cewa daga Ubangiji zuwa Abu Jahal daga Ubangiji zuwa Abu Lahab cewa ga Muhammadin nan ni na aiko shi ku musulunta lokaci ba za su yi imani ba sai an turo musu wannan wasiƙar sai Allah ya ce ka kwantar da hankalinka faqad sa'alu Musa akbara min zalika kafin ka iso sun tambayi annabi Musa abin da yafi haka kai cewa suka yi kaje ka karbo wasika Allah ya ce amma mutanen annabi Musa fa qalu arina Allah jaharatan cewa suka yi in kana so musulunta Allah ya zo da kansa in kana so musulunta ka nuna mana Allah ya bayyana la ilaha illallah to shi ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su masa waɗannan tambayoyin kafirai ne shi ko annabi Musa masu cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan zababbu ne wai cikin sahabban sa tsarkaka wanda saboda tsarkin su ne yasa lokacin da mutanen sa suka yi bautan dan maraki bayan baya nan aka zabe su domin su je su gabatar da tuban sauran a gaba ga Allah waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina ya zabo mutun 70 ne tsarkaka dan su je su gana da Ubangiji su gabatar da tuban ɗan uwansu a madadinsu suna zuwa wajen annabi Musa ya gaya musu za mu je mu gana da Ubangiji to suna isa sai suka ce kai Musa wannan fatatsuniya kake mana lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ai mun zo nan ne ba dan wai ka shige gaba kai kai ta magana ba a'a mun zo nan ne dan mu ga Allah kiri da mu zo ya fito mu gan shi ya fito mu gan shi Allah ya ce suna faɗin haka fa akhadhatuhumus sa'iqatu wa hum yanzurun sai tsawa ta kama su Allah duk ya kashe su a wajen ai annabi Musa kuma sai ya ƙara rikicewa yace rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai Allah inda ka so da tuntuni ka halakar da ni da su baki daya yanzu in na koma na ce ma mutane na waɗanda suka je gabatar da tuban ku a gaban Allah su ma Allah ya fusata da su ya kashe su to ai da yawa za su yi ridda ku ba suwaye kuma za a sake zabo su a ce ku dawo kuma su sake dawo ai ba wanda zai dawo Allah ya ce to thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum sai kuma muka tayar da ku bayan kun mutu Allah ya ce to ku tashi fita da su to kaga akwai alaka tsakanin karantarwar annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to saboda haka sai aka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa duniya kuma duk wannan an yi shi ne a dare guda daya eh so washe gari da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya tara mutanen makka ya fada musu yace to jiya da daddare an yi tafiya da ni zuwa baitul maqdis daga nan kuma mun wuce zuwa sama kuma muka ce muka dawo a cikin dare mun kwanta bacci tare da ku kuma mun tashi tare sai suka ce kai wannan kuma ƙarya ne shikenan aka fantsama cikin gari ana neman ina Abubakar yake zo ya ji abokin sannan yau kan daga jin wannan labarin shi ma yau sai ya kafulta aka ji aka taro shi kana ina ga abinda abokinka yake fadi yace kun tabbatar ya fadi eh kun tabbatar ya fadi yace wallahi inda ya fadi gaskiya ne wannan yasa aka sanya mishi as-siddiq inda ya fadi gaskiya ne suka ce to kai karshe abinda za a yi shine tunda ai mun san Muhammadu bai taba zuwa Baitul Maqdis ba mu kuma mun shashsha zuwa akwai wayanda sun jajje so yanzu abinda za a yi shine a kira shi a zo a masa Air Quran ya nuni ya mana bayanin ina Baitul Maqdis din yake ya siffar masallacin yake ya kaza da kaza yake anan ne zamu gane da gaske yake kokari yake Allah ya dauko masa hoton masallacin ya sa masa a gaban sa duk inda zai yi bayani ana nuna mishi kamar ana harba masa shi a projector suka gama jin bayani face tap suka ce inna hadha la sahirun alim suka ce ai wannan kan daga ji ma kasan tsafi ne eh suka ce tsafi ne to shi yasa dama Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim akwai waɗanda duk ayan da Allah zai nuna musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba duk ayan da Allah zai nuna musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba to abinda zamu dauka a nan darasi na darasi shine na farko dai duka malamai sun ittifaki akan cewa mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka haura da shi zuwa sama an yi da shi ne da gangan jikinsa to a wajen Isra'i ne wasu malamai suka yi sabani wasu malamai suka ce an yi Isra'i da shi ne da ruhinsa amma ba gangan jiki ba ruhinsa suka ce da shi aka yi Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdis amma ba gangan jikinsa ba sai dai an yi shi ne ya kazata lama na haman su din ma abinda suka ce kenan a farki ba ba a mafarki ba domin akwai bambanci tsakanin a ce an tafi da ruhinsa yana farki da kuma a ce an tafi da shi a cikin mafarki tare da cewa mafarkin annabawa gaskiya ne inda annabi yana kwanci a nan misali zai mafarkin gashi ya je Makka ya dawo to da gaske ne ya ji ne saboda su annabawa mafarkin su gaskiya ne ba ga annabi Ibrahim ba da mafarkin yana yanka dan sa ai ya gane cewa wahayi ake masa ko falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara yace ya kai dana nayi ta gani a mafarki cewa gani ina yanka ka amma me kake gani sai ce ya abatif al ma tu umar ya baba zantar da abinda ake umultan ka ashe shi ma dan ya gane tunda annabi Ibrahim annabi ne abinda aka nuna masa nan a mafarki to gaskiya ne umalli ne ake bashi ya kama shi ya yanka shi yace satajiduni insha Allah min as-sabiri in Allah ya so zaka same ni cikin masu hakuri zan yi hakuri zantar da umallin Allah kuma shi ya mika wuya sannan babun ma ya mika wuya zai yanka shi falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya al-muhim dai mafarkin annabawa gaskiya ne kuma duk abin da suka gani a mafarki ya faru to ya faru ne gaskiya wannan ko shakka babu to illa iyaka magana wacce tafi inganci ita ce a da Isra'i da Mi'raji din duka an yi shi ne da ruhinsa da kuma gangan jikinsa duka gaba daya kai Isra'i da Mi'raji da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abu na gaba shine daga cikin abin da zamu dauka na darasi a wannan tafiya ta Isra'i da Mi'raji shine shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da yaje sama. Kaga wannan ba gaba ce da yawan mutane suke rudewa. Na farko dai na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa akwai abubuwa guda uku duk wanda ya baka labarin su to ka kirga shi cikin makareta. Daga ciki tana cewa man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu fa huwa kadhib, duk wanda ya baka labarin cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to makareci ne shi. Haka nana shi ta ambata, duk wanda ya gaya maka yace maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji tace to wannan sanya shi cikin makareta, domin Allah madaukakin sarki yace la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar, shi Allah subhanahu wataala gannai ba sa iya riskansa, Allah kuma yana riskan ganni. Sannan an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa hal ra'aita rabbaka, shin kaga ubangijinka, sai ce nurun anna arahu, haske ne Allah ta yaya zan ganshi. A wata ruwaya yace nuran ra'aitu, haske na gani amma ban ga Allah ba, ban ga Allah ba. To abinda wasu suke kafa hujja da cewa Allah yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, cewa hakika ya ganshi a wata sauka ta daban inda sidratul muntaha, a can sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa, inda jannatul ma'wa take. Magana mafi inganci anan wala qad ra'ahu lamirin yana komawa ne zuwa ga mala'ika Jibril. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu a asalin surarsa ta mala'ika a sidratul muntaha, amma ba wai ya ga Allah subhanahu wataala ba, domin ka'ida ita ce anan duniya ba wanda zai ga Allah, amma in an je lahira ai mun wuce a baya ku, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara la tudhammuna fi ru'yatihi, yadda kuke kallon wata ba ku ture ture wajen ganin wata, to haka za ku ga ubangijin ku nan tashin alkiyama. Saboda haka a cikin aljanna za a ga Allah, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, annabi Musa ma ya roki ga Allah ko, walan ba ja Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk, lokacin da annabi Musa ya ji ganawa da ubangiji, ganawa ta yi dadi tsakanin shi da Allah, sai yace Allah nuna mun kanka in ganka. Qala lan tarani, Allah ya ce masa in dai anan duniya ne to ba za ka taba gani ba, ba za ka taba ganiya ba, amma walakin yanzur ilal jabal, ga wani dutse nan kalla dutsen can, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, idan dutsen ya tabbata inda yake bai motsa ba to zaka gani. Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lokacin da ubangijinsa ya kyallara kyallin haskensa ma dutsen, ja'alahu dakkan, sai dutsen ya nike wa kharra Musa sa'iqa, annabi Musa ya fadi a sume. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik, yana farfadowa sai ce Allah sarki ya tabbata gare ka na tuba na dawo zuwa gare ka, batun ganin ka a nan duniya na janye, wa ana awwalul mu'minin, kuma ni ne farkon mu'minai. Allah sai ce da shi to ya Musa innistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami, eh ga sako nan na baka aje a ci gaba da wa'azi, amma batun gani na a nan duniya kam ba zai yi ba. So dan haka wannan kace magana wacce take mafi inganci, manzo Allah ya tabbatar mana sallallahu alaihi wasallam cewa da ya tafi zuwa sama bai ga Allah ba, wannan shine abinda manzo Allah ya tabbatar mana. Dan haka in an je gaban Allah ran tashin alkiyama kuma ai annabi shine jagora ku shine gaba, kuma insha Allah ta'ala muna fatar mu ma mu fada cikin ɗan tawagansa ɗan bayan shi wanda zamu shiga aljanna kuma mu ga ubangijinmu. To saboda haka wannan shine takaitaccen bayani da zamu iya dauka akan Isra'i da Mi'raji ba tare da mun fadada ba, eh domin akwai sakonnin da abin da yake mafi muhimmanci shine a dunkule su a cire abubuwa masu muhimmanci a ciki. Saboda wani karatun idan aka fadada to garin fadadawan kuma akan wata kwana kuma sai a jefa wani ajiji kafin ya fito kuma za a sha wahala, amma an tafi kai tsaye zuwa ga abin da ake so a isar na sako to sai zama abu ne wanda yake an sauƙaƙa wa mutane fahimtar sa, kuma shi ma mai kokarin isar da sako an sauƙaƙa mishi isar da sako. Sannan a wannan gaban zamu fahimci cewa za mu fahimci wauta ta wasu daga cikin mutane masu ikirarin son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mutum zai zo da sunan cewa gashi yau ana ranar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai gama karanto wannan kissa ta Isra'i da Mi'raji. Ce annabi ya ji sama, ya tafi fadar Allah, ya tafi ganawa da Ubangiji, ya karbo salloli, duk bayan ya gama ya dawo. Sai ya gama karanta wannan kissan, sai zai ce muku, wallahi Allah yana ko ina, Allah bai sama. To ni tambayar anan ita ce, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haura sama, wajen waye ji? A inda Allah na ko ina, to babu bukatar sai an zo an dauke shi an kai shi sama. Kamata yi kawai tunda Allah yana ko ina, to kawai annabi sai gamu da Allah a wata kwana cikin garin Makka, a bashi sallolin da za a bashi kawo ma mutane. Amma in har ka karanta ma mutane kissa cewa gashi manzo Allah ya je fadar Allah, ya isa zuwa ga Ubangiji, to bai kamata kuma a yi jayayya da kai akan cewa Allah yana sama ba. Bai kamata ba, bai kamata a yi jayayya da kai akan cewa Allah yana sama ba. Saboda haka Allah yana sama, kuma babu inda zaka ajiye Allah ya dace da Allah sama da kace Allah yana sama. Daka wani sai ce wai in kace Allah yana sama kai ma Allah makani. To inda cewa Allah yana sama makani ne, Allah shi ya makansa makani da kanshi. Sannan kuma ita din ma ko ina din ai makani ce ita. Sannan wani yana cewa wai an tambayi Ibnu Taymiya, wai ya kasa bada amsan tambayar, wai ya ce Allah yana sama, sai aka tambaye shi aka ce to kafin Allah ya halicci saman yana ina? Wai ya kasa bada amsan wannan tambayar? To mun wa kuma sai muka ce tunda tambaya ce kai wannan da sunan kayi kural, to ni tambayar da ya kamata mu yi maka shine ita ko ina din ba halittar Allah bace? Ko ina da nan masallacin da waje da can da can, ai dai halittar Allah ce. Kenan ya nuna ita ma ko ina din akwai lokacin da babu ita. To kafin ita Allah ya halitti ita ko ina din, Allah yana ina? In har tambaya ce ta kudal, da dan bidiya zai ce wai kafin Allah ya halitti sama yana ina, to ita ko ina din da kace Allah yana ko ina kafin ya halitte ta, ita yana ina? Ai ita ma ko ina din halittar Allah ce. Ba kamar Allah take ba, shi Allah shine huwal awwal wal akhiru, shine na farkon da bashi da farko, ita ko ina tana da farko kuma za ta yi karshe. To kafin Allah ya halicce ta, ita ko ina din yana ina? Kaga in kana so ka huta addini, to sallama ma Allah zaka yi duk abin da Allah ya faɗi dangane da sifofinsa, ka sallama a haka sai ka huta ka zauna lafiya. Sai ka huta. Kuma babban mummunar aqidar take bayar aqidar Allah na ko ina shine tabbatar da aqida ta hulul. Aqidan hulul wani bangare ne na yan aqidar komai Allah, shine aqidar cewa Allah yakan shiga jikin wasu daga cikin mutane ya saje da su. Saboda haka mai yuwa akwai lokacin da zaka ga wane kake magana da shi amma Allah ne kake magana da shi. Kaga in har ya tabbata ya yadda cewa Allah yana sama, to ba yadda za a yi ka yadda cewa Allah ya shiga jikinsa. Amma in aka fara gamsar da kai cewa Allah yana ko ina, to tunda Allah yana ko ina kan me yiwa zai iya gamuwa da shi kuma ya shiga jikin shi? To sai ka yadda. To wannan ita ce mummunar aqidar take bayar aqidar da take bayan mummunar manufar da take bayar bayan aqidar komai Allah. Wasu kuma suna kafa hujja da shubha ta ayan Alkur'ani cewa Allah ya ce wato wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah ya ce duk inda kaga mutum biyu, to Allah ne na ukun su. In kaga mutum uku, Allah ne na hudun su. In kaga mutum biyar, Allah ne na shidan su. Duk inda kuke, komi yawan ku komi karancin ku, Allah na tare da ku a inda kuke. Sannan Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah yana tare da ku a duk inda kuke. To tambayar anan ita ce
wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi zatihi ko bi ilmihi, yana tare da ku a duk inda kuke da zatin sa ko kuma da ilimin sa. Inda za mu fahimci wannan shine lokacin da Allah ya aika annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna, sai suka ce rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatqa, suka ce Allah muna tsoron kar Fir'auna ya wuce iyaka akan mu ko yi mana dagawa, kar Fir'auna yayi zalunci akan mu. Sai Allah ya ce da su la takhafa, kar ku ji tsoro, sai ya ce innani ma'akuma, hakika ina tare da ku. Allah na tare da su da zatin sa, sai ya ce a'a asma'u wa ara, ina tare da ku, ina jin duk abin da yake faruwa, ina kuma ganin komai. Kaga ji da gani ai bangare ne na ilimin Allah, saboda haka abinda Allah ke faɗa musu shine ina tare da ku da ji na da gani na. A suratul shu'ara yace da su fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un, ku tafi da ayoyin mu ku je ku masa wa'azi, muna nan muna jin ku muna tare da ku. To ashe kenan zamu fahimci da Allah yace musu ina tare da ku, to ya nuna ina tare da su ne bi ilmi, ina tare da su ne da ilimin sa, bi ma'ana ku je ku faɗa ma Fir'auna duk abin da na umarce ku faɗa masa, ba zai iya cutar da ku ba. Eh fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumul ghalibun, ba zai iya cutar da ku ba, ba zai iya isa zuwa gare ku ba, ku je ku rike ayoyin mu ku yi ta wa'azi da ku da waɗanda suka bi ku, ku ne za ku yi nasara, ku ne za ku yi galaba, saboda muna tare da ku. To saboda haka Allah da ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bi ma'ana shine wa huwa ma'akum bi ilmihi, Allah yana tare da ku da ilimin sa, amma mustawin ala arshihi bi zatihi, zatin sa kuma ya daidaita akan al'arshin sa. Eh kuma abinda za mu fahimta a nan shine in an ce fa Allah ya daidaita akan al'arshin sa, ba fa ana nufin ya zauna irin yadda na zauna akan kujerar nan ba, ba haka ake nufi ba. Ya daidaita akan al'arshin sa istiwa'an yaliqu bi jalalihi, irin daidaiton da ya dace da zatin sa da girman sa. Jama'a muna ganewa ku, wannan shine. Saboda haka in an ce Allah ya daidaita akan al'arshi, to sai ka sallama. Kamar yadda wani ya tambayi al-Imam Malik, yace da shi yaya Allah ya daidaita akan al'arshin sa, sai ce da shi al-istiwa'u ma'lum wal kalfiyyu wal kayfiyatu majhula was-su'alu anha bid'a, yace daidaito akan al'arshi mun sani, Allah ya daidaita akan al'arshi dan ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani har kusan wajaje guda bakwai, amma yaya ya daidaito akan al'arshi wannan ba mu sani ba. Tambaya akan ta kuma bid'a ce, tambaya akan ta bid'a ce, dan duk abin da kaga Allah bai bayyana maka ba a cikin Al-Qur'ani, to babu fa'idan sai ka sani, to sai ka sallama ka mika wuya. Akwai abubuwan da Allah baya bayyana kaifiyansa dan ya gwaji imaninka, ya gwada imaninka a matsayinka na bawansa. Shin in ya fadi zaka sallama ko kuma zaka tsaya kwatantawa da hankalinka? Kuma mun karanta anan a cikin littafin nan a baya cewa shi Allah la tudrikuhu al-afham ko wala tablughu la tablughu al-awham wala tudrikuhu al-afham, shi Allah tunani na dan adam ya gaza ya dauki bayani akan siffan Allah kwab da kwab. Kwakwalwar dan adam tayi kadan, capacity kwakwalwanka tayi kadan ta dauki bayani akan siffar Allah gaba daya, sai dai iya abinda Allah ya ga dama ya gutsura maka wanda kwakwalwarka ke iya dauka, to sai ka tsaya anan. Inda Allah bai baka ba kuma, to sai ka sallama ka mika wuya. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wani idan wasu ce kowa Allah, alhali ko da shi ne ba wanda ya ga Allah. Ya ne wanda ya ga Allah ne.
Eh.
Amma ko su suna ce shi su Allah
ne. Eh. To, wannan masu cewa su Allah ne, mun yi ta maimaita bayani a kansu a nan, saboda suna ta fitowa yanzu kuma suna ta yawaita. Ai kamar yadda na ambata a nan shine wato mummunan manufar da take bayan aqidar cewa Allah na ko'ina shine dan a tabbatar da wannan aqidar ta komai Allah, dan daga cikin bangarorin aqidar komai Allah akwai 'yan hululi. 'yan hulul sune masu ikrarin cewa Allah yana shiga jikin bayin sa ya saje da bayin sa. To kaga kenan idan baka yadda cewa Allah na ko ina ba, ai ka yadda cewa dai in ka yadda Allah yana sama, kai dai ka san baka je sama ba ai. To ba yadda zaka gamsu cewa Allah ya shiga jikinka. Ka san dai wannan dan uwan naka bai je sama ba. Ba yadda zaka yadda cewa Allah ya shiga jikin sa. To amma in ka yadda da aqidar Allah yana ko ina, to tafiya tana tafiya zaka yadda cewa oh Allah na iya sajewa a jikin mutum. Saboda yana ko ina. Kuma ana iya gamuwa da shi kenan a ko ina. So wannan ya kai ka zuwa ga yadda da aqidar cewa komai Allah ne. So kaga kamar yadda muke yawan maimaitawa, hankali, cikakken hankali, gamsasshen hankali ba zai dauki aqidar komai Allah ba. Ko da ba ilimi, kawai ka samu ko mahaukaci ne ka ce masa shi Allah ne, ba zai yadda ba. Ba zai yadda ba, saboda shi ya san shi ba Allah bane. So bai kamata mai hankali ya yadda cewa shi Allah bane, bai kamata ba. Bai kamata ba, ko da bai da ilimi, hankalinka ya kamata ya nuna maka kai ba Allah bane. A yanzu sai kana da ilimi ka gane kai ba gwamna bane. Sai kana da ilimi. Ai ba sai kana da ilimi ba. Ka san yanzu tasarrufin da gwamna zai yi a cikin jihar Bauchi, ba sai ka je makaranta ba zaka gane kai ba kai sakai ba. Baka isa ba. Eh. In ya ga dama yanzu sai samu gidan mutane, gidajen mutane layi guda ya rushe. Ko mai kwana lafiya. To kai ka gwadayi ka gani mana. Gwadayi ka gani. Zaka sha? Ba zaka sha ba. Amma ba shi ba gwamna fa ba Allah bane. Bil adama ne irin ka. Amma yana da wata dama wadda kai baka da ita. Yanzu ka yadda cewa gwamna gwamna ne, kai ba gwamna bane, kuma ka kasa yadda cewa Allah Allah ne, kai ba Allah ba. Ai bai kamata ka kasa gamsuwa cewa kai ba Allah bane. Saboda haka masu aqidar komai Allah batattu ne kuma kafirai ne. Eh, duk wanda ya yadda akwai Allah na biyu bayan Allah kafiri ne shi. Dama wannan shine musulunci. Shine la ilaha illallah, da kai duk wani Allah ba Allah bane, Allah ne kawai, shi kadai ne Allah. Duk wani abun bauta bai cancanta wani, bai cancanci wannan ba. Allah shi kadai ne Allah. To daga san da kai yadda akwai Allah na biyu, to kuma ka fita musulunci. Ka fita musulunci. Saboda haka Allah ya tsare mu daga wannan mummunar aqida. Allah kuma ya tsare al'ummar mu daga wannan mummunar aqida. Haka kuma yana da kyau a ci gaba da wayar da kan mutane da kuma jin hankalinsu akan irin waɗannan miyagun aqidun da suke tasowa cikin al'ummar musulmai. Yadda muke gani misali, zaka ga wannan bayyana irin wannan aqidar, kai in ka kalle shi ka kalle shi abin dariya. To wannan abin dariyan wani a wajensa kuma hujja ce mai ƙarfi. Eh, saboda da shi ya riga ya bace ban yahdillahu fahuwal muhtad. Saboda haka shi a wajensa wannan abin da kake gani kaman hauka ko kayan dariya, to shi a wajensa wata hujja ce mai ƙarfi, malam ya kawo hujja. Kai kuma in ka saurara dariya zai baka. So kar mu ga cewa wai a ce mutane ma ai sun gane wani mahaukaci ne, ai shiru a rabu da shi, a'a. Da wannan haukan kuma ake tafiya da wani. Eh, Allah ta'ala ya sa mu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.